sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani race tare da Sarfi da Hashim Gumin. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 6 ga watan Disamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Ghana, Nana Akufo-Addo, ya bayyana cewa shirin suna ilimin makarantun sakandare wanda yake kyauta yana aiki yadda ya kamata. Za kuma ku ji cewa a Ghana ana zaman tsarkar tsakanin Fulani makiyaya da wasu ɗan al'ummar Ejura sakamakon wani mataki da majalisar su ta buƙaci Fulanin makiyaya da su fice daga garin. Kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru ba tare zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga sarfi da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi tattaki kusa da fagen yaki da Rasha a yankin gabashin Donetsk, inda ya alkawarin korar daukacin dakarun Moscow daga kasarsa. A ranar tunawa da sojoji na Ukraine, Zelensky ya ce a cikin wani jawabi na bidiyo ga sojoji da ke yankin Slovyansk na Ukraine, kowa yana ganin ƙarfinku da basirarku, ya ce yana godiya ga iyayensu. Sun raini jarumai na gaske. Rasha ta ba da rahoton cewa an kai har-har a wurare masu muhimmanci a cikin kasar kwana na biyu, ko da yake Ukraine bata amince da kai har-haren ba. A wani lamari da ya faru, gobara ta tashi a wani filin jirgin saman da ke yankin kudancin Kursk na kasar Rasha da ke kan iyaka da kasar Ukraine, bayan wani jirgi mara matuki ya afkawa wurin, in ji gwamnan yankin. Yayin da kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu na Rasha suka rawaito cewa jiragen sun kai hari kan wata masana'anta ne mai tazarar kilomita 80 daga kan iyakar kasar ta Ukraine. Ashraf Hakimi ya zura kwallo a bugun daga kai sai mai tsaron gida a karon farko bayan da kasar Morocco ta doke Spain da ci 3-0 a wasan dab da na kusa na ƙarshe a gasar cin kofin duniya a yau Talata. Golan Morocco Yassin Bano ya ci bugun daga kai sai mai tsaron gida da Carlos Sola da Sergio Busquets bayan da Pablo Sabia. Hakimi, wanda haifafan Spain ne, ya ja tawagarsa a wasan dab da ƙarshe da Portugal ko kuma da Switzerland. Morocco ta zama ƙasa ta huɗu a Afirka da ta kai zagaye na 8 na ƙarshe a gasar shekaru 12 bayan da Ghana ta yi hakan a Afirka ta Kudu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin ta Al Jazeera ta mika ƙara kan ƴan jaridan nan Shirin Abu Akle da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau Talata, inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta. Tashar talabijin ta Qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falastiniyar ko ba Amurkiya, wadda aka harbe a lokacin da take ba da labarin harin da sojojin Isra'ila suka kai Jenin a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye a ranar 11 ga watan Mayu. Kowane mutum ko kungiya na iya shigar da kara ga mai gabatar da kara na kotun ICC domin gudanar da bincike, amma kotun da ke Hague ba ta da wani alhaki ko hurumin ɗaukar duk irin wannan ƙayyadakin. Al Jazeera ta ce ta gabatar da nata, kuma ya nuna sabbin shaidu, wato da faifan bidiyo wanda ya nuna ƙarar cewa sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ne suka harba Shireen da abokin aikinta. Daga ƙarshe, masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da ƙarfin tsiya saboda zargin cin hanci da rashawa da ke da alaƙa da cinikin kwal da ƙasar China. Ofishin jakadancin Amurka da ke Ulaanbaatar ya fitar da sanarwar jiya Litinin. Yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin Sugbaatar na birnin a ƙarshen mako, inda suka yi citaki zuwa fadar shugaban ƙasa. Masu zanga-zangar daina neman gwamnati ta bincike ikirarin cewa an sace tan 385 na kwal daga wasu tari da ke kan iyakar Mongolia da China. Siyar da arzikin ma'adanan ƙasar Mongolia ga ƙasashen waje, kwal da sauran albarkatun ƙasa, su ne tushen rikice-rikice ga ƙasar, inda kusan ɗaya cikin mutane uku ke rayuwa cikin talauci. Ɓarkewar cutar a wata annoba tabar ɗin ƙasar Mongolia da yawa suna kokawa don biyan buƙatar rayuwa tare da hauhawar farashi da kashi 15 cikin 100.
Da Safiyul Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban kasar Ghana, Nana Akufo-Addo, ya bayyana cewa shirinsa na ilimin makarantun sakandare wanda yake kyauta yana aiki yadda ya kamata. Shugaban ya faɗi haka ne a wajen bikin babbar sakandaren Opoku Ware. Karo na 70 da aka gudanar a birnin Kumasi a yankin Ashanti. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Accra, Idris Abdullahi Bako, ya aiko mana da rahoton.
6 years on, following the implementation of the free senior high school policy, which has guaranteed a minimum of senior high school education for 1.3 million Ghanaian children.
Shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yayin da yake jawabi a wajen bikin yace shekaru shida bayan aiwatar da manufar ba da ilimin babban sakandare kyauta wanda ya tabbatar da samun ilimin manyan sakandare ga yaran Ghana miliyan 1.300 mafi yawan rijistar yara a tarihin mu zan iya cewa ba shakka ina matukar alfahari da manufar da kuma sakamakon ta zuwa yanzu sakamakon jarabawar babban sakandare na wannan shekara da shugaban yayi wa lakabin daliban Akufo-Addo ya nuna cewa kashi 69.39 cikin 100 na daliban sun samu sakamakon A1 zuwa C6 a darasin turanci sabanin kashi 51.6 cikin 100 da aka samu a shekarar 2016 kashi 61.39 cikin 100 na dalibai sun samu A1 zuwa C6 a darasin lissafi idan aka kwatanta da kashi 33.12 cikin 100 a shekarar 2026 yayin da kashi 62.45 cikin 100 suka samu A1 zuwa C6 a ilimin gamayyar kimiyya wato integrated science a wannan shekarar sabanin kashi 48.35 a cikin shekarar 2016 wannan sakamakon ya yi kasa kadan da na shekarar 2021 wanda aka samu kashi 65.70 cikin 100 shugaba Akufo ya kara da cewa tarihi da abubuwan da suka faru a kasashen da suka ci gaba sun nuna duniya cewa hanya mafi inganci da za a tabbatar da makomar al'umma mafi kyau ita ce hanyar zuba hannun jari a fannin ilimi da horar da matasa hakan ya dace da ra'ayin Abdullah Musa Abdullah manazarci a harkar ilimi
ba kasa da yake za su daki free senior high school su mai da shi kamar haraka ne da suka sa gaba faci wannan kasan nan zuwa shekara 10 shekara 20 shekara 30 faci an samu mafi yawan mutane za su ci amfani sosai za su sami su zama wanda yake za su shi rubuta su karanta kuma su fahimci abin da ke gudana kuma su iya ma su kare kansu gaba rin talauci kuma ta duba kar a zo a samu kamar abin da ake kira conditionality a zo a ji wasu sharuta da zai sa ba iya a sa arziki da dama cikin harakan
sai dai malam Isa mai rago Jibril Abbas mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ya ce duk da cewa fannin ilimi yana da muhimmanci ga cigaban kasa kada a manta da malaman da suke hidima da almajiran da kuma wasu sassan gwamnati
duk gwamnati ba za ta samu cigaba akan manufofin da ta sanya a gaba ba idan al'umma sun kasance a cikin duhu na jahilci da kuma wato rashin ilimi ba akan haka ina kira ga gwamnati da kada a manta da malaman da ke karantarwa su kuma ya kamata su samu albashi mai tsoka saboda su samu karfi da kwazo na cigaba da inganta yanayin ilimi da kuma koyar da dalibai to amma wannan ba zai nuna cewa a manta da sauran fannoni na cigaban kasa ba
shugaba Akufo-Addo ya yi alƙawarin tabbatar da dorewar manufar domin amfanin haziƙan dalibai da iyayensu ba su da iko manufar ilimin babban sakandare kyauta shiri ne da gwamnatin Ghana ta fara a watan Satumba 2017 Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
madalla a ga da Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton to har yanzu muna Ghana inda ake zaman daddar tsakanin Fulani makiyaya da wasu ƴan al'umar Ejura dake kudancin kasar sakamakon matakin da majalisar ta Ejura ta dauka na baiwa Fulani makiyaya wa'adin ficewa daga garin da kuma haramta musu shiga garin da shanin su daga kuma sai ga wakilin murya Amurka Hamza Adam da rahoton
no go area for Fulani Nampiye.
Wannan ne lokacin da sarkin karkarin al'adan Ijira dake jihar Ashanti Barma Usai Fidiye yayi na haramta mu Fulani makiyayen shanu shiga garin sa abinda yace in har sun yi kunnin kashi to shakka babu manoma da jami'an tsaro za su dau matakai akan su lokacin na sana zuwa ne biyo bayan al'umman karkarin al'adan Ijira sun koka kan fashi da makamai da sace mutane domin karban kudin fansa tare da lalata alfanun gonaki da wasu makiyaya ke yi to sai dai matakin hana makiyaya shiga garin ya zo a daidai lokacin da makiyayan suke kan hanya daga jihohin arewa mai nisan kasar zuwa kudu domin kiwon dabbobin su Idris Abdulkadir makusanci ga sarkin karkarin al'adan yayi wa muryar Amurka karin bayani kan matakin
da ya jira ba mu taba experience kidnapping sai lokacin rani lokacin da hulla suka shigo sannan the high rate of armed robbery crime rate yayi high lokacin da in suka shigo ai muna magana ga akwai hullawa da dama ana kiwo amma in shigowan bakin sai ka gani komai ya canja ina sani kan wannan ne su Ijira Digital Council suka ce a wannan karo ba za su yadda ba a shigo
sai dai ko sakataren kungiyar kabilan Fulani wato Tabital Falaku Malam Musa Yakubu Bare ya faɗa wa muryar Amurka a gefen wani taron kungiyar inda yake cewa wannan mataki ya haifar da matsala babba tare da bukatar da kungiyar kasa da kasa ta ikowa su ta soma baki
mun ga lokacin da yake kar a shigon nan in aka ce za a hana su shiga matsalar da zai kawo ya fi ma gara da suka su nan suke zuwa shanaye da kansu ba kaya tare su wannan lokaci kan hana su zuwa shi dai tun daga baya amma yanzu ne suka taso har sun kusa shiga kace zaka tare su ka bi ruwa gonaye duka sun shiga wuraren nan duka kuma wai zai fara halbe shanaye in dai suka shigo shanaye nawa zaka halba domin shanayen da ake maganar su thousands ke shigowa nan ga muna so ECOWAS da even president da kanshi shi na Ado Dankwa Akufo-Addo ya sa ido ga wannan abu mu duba shi na Ado ya kira shi sarkin ya yi mishi bayani ya san kaman lokacin da ya kai ya ce wai kaman zai hana Fulanawa shigan nan zai kawo babban matsalan da zai damu duk kasan duka gabaɗaya
ko shin wannan matakin ka iya haifar da matsalan tsaro ga kasar wannan ne tambaya da na yi ma Umar Sanda Ahmad mai sharhi bisa harkar tsaro a inda yake cewa
a hana wayansu su shigo da dabbobi domin su samu rayar da dabbobi wanda dabbobin mutane na gari za su yi amfani da shi in dai an hana za a kawo matsala ne babba domin in dai da akwai abin da suke yi da bai dace ba lokaci ya kai da ya kamata da a zauna a duba wani mataki za a dauki in ya so abin kar ya haifar muna wannan musiban da sharakin suke shigo amma haka an kalli ba sau ina gani ni na ra'ayi in dai an shigo da karfi domin ba iya a zauna ana duban dabbobin suna mutuwa lalle sun shigo amma sun shigo ba da izinin sharakin ba ya haifar da muskila kuma muskilar tsaro kankanci ko yaya yake ya iya tada fitina don shi ya kamata a koma a yi darasi sosai da wannan matakin da sharakin suke son su dauka
ko akwai mafita na tuntube bawa Muhammad Ibrahim mamba a kwamitin tsaro ta majalisar dattawan kasar Ghana
committee na defense and interior an commission mun yi tahiya mun je Senegal mun je Nigeria mun je Burkina Faso mun je mun duba hanyar da ake bi ake sasanta kuma yanda ake kiwon dabbobi da bai kawo fitina saboda shi mun yi report mun bayar shi ya kama da yanzu ana da inda za a ajiye kaman wannan kasan nan ba a noma ciki an ajiye na kiwon dabbobi in ka je wani wuri kaman Burkina Faso suna nan amma ko wani dabban ka kai yau yaji ci abinci zaka biya kudi
halin yanzu dai Fulani makiyaya na kan hanyar su da dabbobin su zuwa kudancin Ghana ko ya wannan al'amari zai kasance muddin sun shigo Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoton na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya
A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da yaki da ƴan bindiga da suka addabi jama'a a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya wata matsala da masana ke ganin za ta iya kawo cikas a yaki da ƴan bindigar ita ce daukar doka a hannu da ake zargin wasu jami'an tsaro na ƴan banga na yi a wasu yankuna na jihar Niger mai fama da wannan matsala ta ƴan bindigar rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai sama da mutane 10 da ake zargin waɗannan jami'an tsaro na ƴan banga sun kashe bisa zargin suna da alaka da ƴan ta'adda a garin Fando gari ta yankin karamar hukumar Rafi a jihar Niger. Malam Ibrahim Awal mazauni ne a garin na Fando gari ya ce ya tsallake rijiya da baya daga hannun waɗannan ƴan banga bayan da suka yi mashi wata tuhuma.
Sun zo sun kama ni za su je su min wannan danyen hukunci ni kuma na nuna ni ban yadda ba. Bayan haka nan muka rubuta takarda har gwamnati mun kai mata takarda. To gwamnati ya maji DS forwarding din wannan takarda to duk da haka dai bamu ga wani sakamako mai kyau ba kuma ba za mu kyale ba. Za mu ta bibiya za mu ta bi har sai mun ga hukuma ta daukan mana mataki wanda ya dace.
Me suke tuhuma kada suka zo suka kama?
Suna tuhuma na a matsayin ni informer ne. Suka tuhume ni a haka kuma babu wani dalili. Shi yasa ne tuhuma cewa ni ban yadda ba sai na dauki mataki.
To su ma dai waɗannan da suka hada da wasu mata guda biyu sun ce ƴan banga ne suka kashe mazajen nasu a garin na Fando gari. Ga kuma abinda suke cewa.
Ibrahim daga ina kenan?
Wurajiki. Wurajiki Fando gari. Na farko sun fara kashe mana wani yaya sannan suka dawo suka zo suka kashe wani kuma yaya na.
To ƴan bangan ke?
Eh.
A ina suke kashe su?
To lalle zan ga dai bayan ya baka labarin ga inda suke kashe su
nan cikin gida suke zuwa su kashe su ko kuma
daukan su suke yi sai kaman ka fita waje haka na cikin yawo ba dan uwan ga kusa sai ka ja labarin an daukan muka dan uwan wuce da shi kuma koda mun je bincike ba mu gane komai sai dai ya mu sai mu dangana ga Allah duk abin da ya faru haka Allah ya alfahari shi
amma ba a ga muku dalilin da yasa ake kashe
wallahi ran kare ba ga mu dalilin.
Ana zargin kaman ko suna da alaka da ɗan ta'addan
nan? Ɗan ta'addan nan ba zargin da ake kenan. To mu kuma domin Allah ranka rade ba mu magana zargi a ciki ƴan uwan mu gaskiya ba ƴan ta'adda bane kuma ƴan uwan mu ba ƴan foma bane saboda ka ji bannan da ƴan ta'adda suka mu a wannan kasar namu har mu kashe gofan dogari.
Yanzu kai yayanninka ne aka kashe guda nawa kenan?
Guda biyu aka kashe sannan aka zo aka kama kani na wannan kani naka da aka ba gaba na aka yi shi.
Sunana Rakiya.
Wani yanki kenan?
Yanki Fando gari bayan sarki.
Nan Fando gari?
Na'am.
To menene ya korafin ki?
An kashe min mijina.
Na'am, waye mijin naki?
Inusa.
Na'am, so wa suka kashe?
Yan banga.
Na'am. To amma me ake zargin yayi har yan banga suka kashe?
Ana zargin shi aka ce ya wani abu.
Menene ya kace?
Suna zargin wai yana ɗan foma.
Ko yana ba ƴan ta'adda bayanan sirri kenan?
Eh, kuma ba mu san da shi ba.
Kuna ne shi baya wannan abun kenan?
Bai. Muna roƙon gwamnati ta tallafa mana.
Da ni kenan?
Da bingace abubuwan da ke faruwa a yankin nan.
To da tun da shi mijin naku aka kashe shi wani hali kuke ciki?
Muna nan dai. Muna nan da yaran.
Kai kaɗai ne mutum?
Mu biyu ne.
Yaran ku nawa?
Yaran mu shida.
Duk suna nan kuna riƙe da su?
Duk muna nan muna riƙe da su. Sai muke so gwamnati ta tallafa mana. Saboda yadda aka kashe mijin muna so talaka mu duk abubuwan da ke cikin abinkita mu gwamnati ta binkita mu shi.
Suna na Habiba daga Fando gari. Matsala na an kashe mu miji ba tare da yana yin komai ba.
Je waye mijin nake sunan?
Sunan shi Haruna.
A nan cikin Fando gari?
Eh cikin Fando gari yake.
Su wa suka kashe shi?
Sai sa kai suka kashe shi. Ban san shi da wani hali ba. Sana'an shi noma da kwadago sai yayi muke ce muke sha. Yanzu ga shi sun kashe sun banne da yara. Yaran ma ba su da koshin lafiya. Sai sa muka kawo kara. Mun kai ma sarki da ciya mun yi sun ce duk ba za su iya mun hukunci ba. Shi sa muka kawo kara. Dan an daukan mu mutum ba a tsayawa a yi mai bincike. Sai dai a yanke hukunci ba tare da an gane laifin shi da gaske ne ko kokariya ba.
Lokacin da su yan sa kan ko yan banga suka zo suka dauke shi a nan gida suka zo?
Ba a nan gida ba ne. Ya yi wanka ya yi alwala ya je masallaci. Shi kenan daga fita masallacin nan ban sake ganin shi ba sai dai aka aiko mu da radoman shi an tafi da shi. Mun yi kukan mu a wurin waɗanda suka yi mu kuma duk ba su biya mu buƙatun mu akan haka ba.
Me ake ce muku to?
Ba abin da ake ce mu iyaka a ce mu dai an kashe mazaje wasu ma kwaɗi suke yi ai din a daga gaske satin ne kuma tsakani da Allah ne je matar shi ne amma ban taɓa sanin shi da wani hali ba.
Yaran ku nawa?
Yara na biyu da shi.
Shekarar ku nawa da yin aure?
Mun kai shekara goma.
Ka taɓa jin wani mugun
hali? Yani ko kaɗan ko da alama ban taɓa jin komai daga gare shi ba.
Yanzu kina so a bi miki haƙƙi ne ko?
Ina son a bi min haƙƙi na daga cikin azzalaman da ke cutar mu da ɗaiɗai da ɗaiɗai. Haka nake so domin Allah ba zai taɓa barin bawan shi cikin damuwa ba.
To akan wannan korafi dai kwamandan kungiyar ƴan banga na jihar Niger Nasiru Muhammad Manta ya maida martani
kuma waɗannan masu dokan doka da hannu in baka manta ba akwai lokaci da nazo gidan radio na fito na yin gargadi da cewa akwai waɗanda su ƴan sa kai ne ba wai vigilanci bane amma da yake ana ganin cewa sa kai sai a doka vigilanci ne gabaki daya wanda wannan abu ya faru na duba sunaye naga cewa ba su cikin list namu domin ƴan vigilanci namu wanda gwamnatin jiha ta sani ta kuma tantance aka kuma yi masa training to na tabbatar da cewa babu wanda zai doki doka da hannu
na wato kai ma ka samu wannan labari na Fandogari kenan
na samu labari kuma na yi bincike an gaya mana cewa ba ainihin ƴan vigilanci bane ƴan sa kai ne
to sai an
fara abin da yake cewa ba su da commander na sa kai a jihar Niger
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta yi bincike akan wannan matsala domin kuwa daukar doka a hannu ba tsarin ta bane Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matane
su ɗan sa ta ko dauna abu ne ai suna aiki ne ko kuma suna abubuwan da suke yi ne a dokar gwamnati karamin hukuma ya kamata a ce an sa ido a irin wayan abubuwa idan abin ya fi karfin su ya kamata a kawo ma state domin a dauki matakan da ya kamata
na'am to yanzu su waɗannan mutane da muka zanta da su me za ku ce musu ku a hukumance yanzu gwamnati
abin da za a gaya musu kawai cewa haka ya faru kuma kamar yadda na ce za a je a yi bincike na musamman a tabbata cewa abin da aka yi a kan hanya ne ko kuma ya keta doka domin kamar yadda na ce ban san me ya faru ba an dai jina su korafe-korafen sun kawo to amma abin da ya kamata gwamnatanci shine a je a yi bincike a tabbata cewa mutanen da aka zalunta ga irin wannan ya kamata a biya su haƙƙinsu da ya kamata.
Kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Rafin Alhaji Isma'ila Modibo akan wannan al'amari ya ci tura. To amma masanin dokar ƙasa a Najeriya lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Abdulmumin Jibrin Abdullahi ya yi fashin baki akan wannan matsala a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa.
Bukata ta kamar misali a sashi ta 33 na dokar ƙasa ta nuna cewa duk wanda ya je doka-doka a hannun sa ya rike bindiga ko abin nan ya fuskanci jami'an tsaro na da damar su kashe shi kai tsaye ba sai ma an ce a je kotu ba saboda kare kansu yadda doka ta tsara amma idan haka kawai ka kama mutum bai tare da makami bai da komai to laifi ne ka ce bari ka albe shi ko ka abin nan kawai kama shi za ka yi a rike shi sannan a kai shi inda za a hukunta shi haka doka ta tsara.
Wannan dai na ƙara nuna yadda yaƙi da ƴan ta'addan ke da matuƙar sarƙaƙƙiya a Najeriya da masana ke ganin akwai buƙatar hukumomin ƙasar su ƙara tashi tsaye akan matsalar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu bari mu saurari yadda Morocco ta fitar da Spain daga wasan ƙwallon cin kofin duniya ɗazu a Qatar. Ga labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Riyan da ta karkare kenan da ci uku da banza tsakanin Morocco da Spain kungiyoyin biyu sun share sama da mintuna 120 suna gumurzu kamar aje bugun daga kai sai gola. Morocco da ke kasancewa daya tilo kasar Afrika da ta yi saura a wasan kofin duniya na Qatar na ƙwallon ƙafa ta cimma Cameroon da ta kai ga wannan matsayi a shekara ta 1990 a kasar Italiya sai Senegal a shekara ta 2002 a Korea da Japan kamin Ghana a shekara ta 2010 Afrika ta kudu. Kasar Morocco za ta kara da wanda ya yi nasara tsakanin wasan da ake ci ana yi yanzu haka tsakanin Portugal da Switzerland amma kusan cewa a ranar jiya kasar Brazil ta kai ga zagaye na gaba bayan ta yi wa Korea ta kudu gashin balbela ci 4-1. Brazil za ta gamu da Croatia da ke matsayin dan galadiman wasannin ƙwallon ƙafa na duniya da suka wakana shekaru 4 da suka gabata kasar Russia a dai hannu ana can ana dab da tashi yanzu haka a wasa mafi daukar hankali a karon 16 tsakanin Portugal da Switzerland dalili ko shi ne ababe da dama da suka da bibi biye dan wasar kasar da ke kasancewa tauraro wanda ya soma dusashewa na kasar Portugal ce da Cristiano Ronaldo dauko daga hira mai zafi da yi da Pierre Morgan ana dab da shiga kofin duniya da kurarsa da club din Manchester United yayi bayan wannan interview din da yuwar komarsa a club din Al Nassr na Saudiya da ma son ganin an aje shi akan banci gabanin soma wannan wasa ta yau da Switzerland da ƴan kasar Portugal kashi 70 cikin 100 da akai ma tambaya suka nuna bukata da ma nuna rashin jin dadin sa bayan an sabke sa a wasan da hada Portugal da Korea ta Kudu a karo na karshe na rukuni wanda kuma ita kasar Korea ta Kudu ta lakome Portugal da ci 2-1 a dai hannu kuwa kusancewa duddu na sarori 3 da ta samu a wasanni 4 a gasar kofin duniya da ke wakana yanzu haka kasar Qatar kasar Faransa da ke rike da wannan kofi ta Kylian Mbappe na matsayi ne na biyar a duniya wannan ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta hiddo sabon jadawalin matsayin kungiyoyin kwallon kafa na duniya inda Brazil ke ta daya da maki 1828 sai Argentina da ke da maki 1787 Belgium tana matsayin ta uku da maki 1781 Ingila na ta hudu da maki 1774 yayin da Faransa ta biyar da maki 1770 sai kuma Netherlands ko kuma FIFA da maki 1738 a matsayin ta shida Italia tana ta bakwai da maki 1724 Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla an gaishe ka Haruna Mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
an ji cewa yau talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi tattaki kusa da fagen yaki da Russia a yankin gabashin Donetsk inda alƙawarin korar daukacin dakarun Moscow daga kasar sa a ranar tunawar da sojoji ta Ukraine Zelensky yayi bayani cikin wani jawabi na faifan bidiyo ga sojojin dake yankin Slovians na Ukraine cewa kowa yana ganin ƙarfin ku da basirar ku Yau talata kotun kolin Pakistan ta fara duba wani binciken da gwamnatin kasar ta gudanar akan abin da babbar kotu ta ce shine munin kisan gilla da aka yi wa wani dan jarida mai bincike a lokacin da yake gudun hijira a Kenya. Jami'an 'yan sandan sun harbe Ashad Sharif mai shekaru 50 a kahal lahira a wani shingen binciken ababen hawa dake wajen Nairobi babban birnin kasar Kenya a watan Oktoban da ya gabata. A wani mataki da aka iya yi na shi a matsayin kuskure. Wani kwamiti da ya kunshi alƙalai biyar ƙarƙashin jagorancin babban mai shari'a a zaman farko ya buƙaci ma'aikatan harkokin waje da na cikin gida da na Pakistan da hukumomin binciken tarayya da su miƙa martaninsu a ranar Laraba idan kotun ta dawo da zamanta. Masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da ƙarfin tuhu saboda zargin cin hanci da rashawa da ke da alaƙa da cinikin kwal da ƙasar China. Ofishin jakadancin Amurka ne da ke ubanta ya fitar da sanarwar ajiye Litinin. Yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a dandalin Sukhbatar na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa. Tashar talabijin ta Al Jazeera ta miƙa ƙara kan wata ƴar jaridar nan Sharin Abu Akle da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka da ƙasa da ƙasa a yau talata inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC mu kwana lafiya ma Salam.